Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya kuma kirri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Lahadi 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na ƙoƙarin rage muhimmancin rahoton nan da aka fitar, wanda ya kunshi gargaɗi mai tsanani kan abin da ka iya faruwa sanadiyyar canjin yanayi a Amurka. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce akasari rahoton ya ta'allaka ne akan abin da fadar ta kira wasu hasashe masu tsanani, waɗanda ba su yi la'akari da sabbin fasahohin zamani da wasu 'yan dabaru da ake amfani da su waɗanda za su rage gurɓata muhalli da iskar carbon ke yi da kuma illa ga muhalli. Shirin Amurka na binciken canji a duniya na US Global Change Research, wanda haɗaka ce ta ma'aikatu da cibiyoyi wajen 13, ya gabatar da kashi na 4 na sakamakon bincike kan canjin yanayi, wanda ƙwararru wajen 300 suka harhaɗa. Ya yi hasashen cewa irin waɗannan bala'o'in za su ƙaru kuma za su daɗa yin tsanani muddin ba ɗau mataki ba na kare tattalin arzikin Amurka da muhalli da lafiyar jama'a da kuma walwalar jama'a cikin shekaru masu zuwa ba. Mai magana da yawun fadar White House Lindsey Walter ta ƙara da cewa tun zamanin tsohon shugaban Amurka Barack Obama aka fara harhaɗa wannan bayanan. Masu zanga-zangar nuna fishinsu da manufofin gwamnati sun yi arangama da 'yan sanda jiya Asabar a Champs-Élysées da ke birnin Paris, a wani zagaye na zanga-zangar da ake yi ta nuna bijirewa ga shugaban Faransa Emmanuel Macron. 'Yan sanda sun ta jefa barkonan tsohuwa da ruwan zafi a shahararren wurin saboda su kori masu zanga-zangar daga ofishin shugaban ƙasa da ke Fadar Élysées Palace. Dubban mutane ne dai suka taru a Paris, babban birnin Faransa, don yin zanga-zanga saboda ƙarin kuɗin man fetur da aka yi. Aƙalla mutane 8 ciki har da 'yan sanda 2 sun samu rauni a jiya Asabar, a cewar hukumomi. Tun lokacin da aka fara gudanar da wannan zanga-zangar mako guda da ya gabata, mutum 2 sun rasa rayukansu lokacin da kusan masu zanga-zangar 250,000 sanye da riguna masu ruwan ɗorawa, yawancinsu daga yankunan karkara, suka rufe hanyoyi a faɗin ƙasar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke aiki da masu ruwa da tsaki na ciki da waje domin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin ƙasar Siriya, matan ƙasar sun buƙaci a saka su cikin aikin domin tabbatar da cewa su ma ba a bar su a baya ba wajen bayar da gudunmawarsu a sabuwar ƙasar Siriya. Wannan buƙata ta matan Siriya na zuwa ne daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin ganin an samar da yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yaƙin da ƙasar ke fama da shi na tsawon shekaru 7. Yanzu haka masu ruwa da tsaki na tattaunawa kan samar da wani kwamiti da za a ɗora wa alhakin samar da daftarin sabon kundin tsarin mulkin Siriya. Masu fashin baƙi dai na ganin shigar da mata cikin samar da tsarin siyasa zai iya samar da sakamako mai kyau. Shugaban Majalisar Gudanarwar Tarayyar Turai Donald Tusk da Firaministan Spain Pedro Sanchez sun amince da wata yarjejeniya jiya Asabar kan tsibirin Gibraltar. Sun samu warware babbar matsala guda ranar jajiberin taron da kungiyar tarayyar Turai za ta gudanar a yau Lahadi kan yarjejeniyar ficewar Birtaniya daga kungiyar EU. Kasar Spain ta buƙaci wasu sauye-sauye a yarjejeniyar da kuma wata shela kan sabuwar hulɗar Birtaniya da kungiyar EU, wanda za ta fayyace makomar tsibirin Gibraltar, wanda aka bar ma ƙasar Birtaniya a 1713. Amma kuma ƙasar Spain ta ci gaba da ikirarin nata ne, an tabbatar da za a ci gaba da tattaunawar kai tsaye tsakanin Birtaniya da Spain. Sanchez ya gargadin cewa zai hau kujerar naki a taron na yau Lahadi idan har Burtaniya da mambobin EU ba su tabbatar da makomar tsibirin Gibraltar ba. An dai samu da matsaya bayan da jami'an Burtaniya da na Spain suka tattauna cikin dare tare da mambobin kungiyar ta EU. Daga ƙarshe hukumomi a Afghanistan sun ce wani dan bindiga da ba a san ko waye ba ya kashe wani babban malamin addinin Musulunci a Kabul jiya Asabar yayin da aikin ta yaki da ta'addanci da ake a kasar an kashe sojan Amurka daya da sojojin Afghanistan guda biyu. Mai magana da yawun yan sandan birnin Kabul ya faɗa muryar Amurka cewa sun samu gawar malami Abdul Basir Haqqani da ke zama mataimakin shugaban majalisar addinai na Kabul a wani yanki na babban birnin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan duba lamuran da suka shafi zabe ta hanyar gano adalci ko akasin hakan da lamura masu dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. A wannan mako za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce san ba wanda zai iya kutsa na'urorinta don sauya sakamakon zabe. Sakataren APC Mai Malabu ne ya ce APC ba za ta nuna fin karfi ko a mutu ko a yi rai a zaben 2019 ba. Duk da na'urar tantance masu kada kuri'a sai masu zabe sun zuba ido don kare kuri'a. In ji ɗaya daga 'yan takarar gwamna na APC Inuwa Yahaya, in mutane sun gamsu da kamun ludayinmu su zabe mu, in kuma suna da wani ra'ayi na daban ba ma ja in ja. In ji jigon APC Faruk Adamu Aliyu, waɗannan da ra'ayin 'yan siyasa kan lamuran babban zaɓe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Masu sauraro ba za ku rasa jin zargin da magoya bayan APC ke yi cewa ɗan takarar PDP Atiku Abubakar na shirin haɗa kai da wasu masana na'ura mai ƙwaƙwalwa don yin kutse a ma'adanar sakamako ta hukumar zaɓe. PDP a nata ɓangaren yayin da jami'in sanya ido na ECOWAS kan zaɓe Muhammad Conte ya kai wa shugaban jam'iyyar ziyara wato Oche Secondos, shi kuma ya zargi hukumar zaben ne da yunkurin kera na'urorin tantance masu kaɗa ƙuri'a don taimakawa APC ta zarce, har ma da ambata jihohi irin su Kano, Bauchi, Rivers da Lagos a jihohin da lamarin zai shafa. Wannan ya sanya na garzaya hukumar zaben don jin ya za su iya kuwa, ma'ana na'urorin su na nan lafiya ƙalau ba za a samu zargin yadda Rasha ta yi kutse a zaben Amurka Donald Trump ya lashe Hillary ta sha kaye ba. Ga kwamishinan wayar da kan jama'a na hukumar Barrister Festus Okoye.
Ba wanda zai iya shiga database na INEC ice zai cire information. Muna da ma'aikatan da suna duba INEC processes, suna duba INEC database da rana da safe da yamma. Wanda ya ce zai iya shiga database na INEC isace wani abu ba zai iya ba. Abun da Nigerians muna shorin nasu ko min da ya kamata a yi a kan zaɓen nan zai mu yi, ko min da ya kamata a yi mutane su je polling unit su yi zaɓe a lafiya zai mu yi. Ba wanda zai iya influencing wannan INEC ice zan kawo kuɗi da yawa in ba presiding officers, in ba INEC chairman, in ba wannan, in ba wancan, in da declaring result ni ne zan ci. Ba wanda zai iya yi wannan. Abun da ya kamata a yi wanda ina so a zaɓe shi ya kamata je yi campaign.
Insha Allahu muna nan 16 ga Fabrairu mu ga yadda za ta kaya. Sakataren APC Mai Malabu ne ya ce jam'iyyar sa ba za ta bi tsarin ko a mutu ko a yi rai kamar yadda Obasanjo ya zayyana zaben 2007 ba.
Tunda shugaba Muhammadu Buhari ya hau karagar mulki ba inda muka nuna fin karfi. Da za mu nuna fin karfi da bamu fadi a nan bara ba, da bamu fadi a Bayelsa ba. Saboda haka cin kogi da muka yi a zubin farko kowa ya san cewar karbuwa ne na jam'iyyar a karkashin shugabancin Muhammadu Buhari, sannan kuma cin Ikiti da muka yi karbuwa ne, dama kuma kowa ya san me ya faru a Ikiti a wancan karo, sannan kuma Osun dama jihar mu ce, sannan cin Ondo da muka yi nan ma zabe muka ci ba inda muka nuna fin karfi. Ita hukumar zabe kanta ta san cewa an saka mata mara ba a takura ta kamar yadda aka so a yi a 2015 ba. To ba wani maganan cewar akwai wani takurawa da APC ta yi ko gwamnatin APC ta yi ta wajen hukumar zabe suna cin gashin kansu ko kwanan nan yanzu haka muna koto da su a Zamfara. Ai ba mu ce dole da ƙarfi da muna tursasa kamar yadda da aka saba sun isa su ce ba za mu sa dan takara ba. Yanzu muna jira abin da kotu za ta ce, duk abin da kotu ta faɗa da shi za mu yi aiki, su ma dole su bi umarnin kotu. To wannan duka ya manuniya ne cewa shugaba Muhammadu Buhari baya katsalanda akan harkan zabe, akan abin da su hukumar zabe masu zaman kansu suke yi. Wannan abu ne da suke yi, suke bin ka'ida su ma. Haka kuma shugaba Muhammadu Buhari kowa ya san shi da bin ka'ida, musamman ma abin da ya shafi doka, baya so a taka doka. Saboda haka ba ma wani mai kawo wannan magana, ga dai misalai barkatai, saboda duk mai son gaskiya a bayyane take. A ce da jam'iyya da shugaban kasa yake ciki, a ce bai kai dan takara ba, kuma hukumar zabe ya ce ba zai karbi dan takarar jam'iyyar ba a wata jaha, kuma har yanzu din nan ba a kira kowa aka tursasa shi ba, aka dauki hanyar kotu. To wannan ma ya ishi mutum misali, ya kamata mutane su san cewa shugaban Muhammadu Buhari ya saka musu mara, suna da cin gashin kansu, suna da cikakken iko akan abin da ya shafi zabe. Hurumin su ne, kuma su ma ka'ida suke bi, mu ma kuma ka'ida muke bi, kamar yadda shi shugaban Muhammadu Buhari kullum yake cewa kada a yi abin da zai saba doka.
Dama zabe ya gaji takaddama, wani ya ce shida ne, wani ko ya ce tara ne, bisa daidai inda yake tsaye. Inuwa yaya mai takarar gwamna daga yankin arewa maso gabas ya ce sai fa an kasa kuma an tsare.
Ina shawarta mu, domin demokuraɗiyya dai ba za a fasa ba. Kuma gwamnati in ba ka zaɓi wadda ta gaskiya, wadda ka ƙaunata, wanda za ka iya zuwa ka ƙalubalanci shugaban da ka zaɓa ba, ka bari aka rubuta zane aka cutar da kai, to wannan sai ka kuka da kanka. Saboda haka mafi sauƙi, mafi ƙarfi ga jama'a shi ne su tsaya a kasa, a tsare, a raka, a jira, a ba da sakamakon zaɓe na gaskiya.
Akwai zargin yawanci daga baya idan kamar mutane suka tafi ana iya sauya alƙaluman zaɓe.
Ƙwarai bil haƙƙi, ƙwarai. Ai ni kaina na cutu da haka, na san ana yi, kuma watakila wasu suna jajirce akan haka da su ci gaba da yi.
Akwai campaign ko kuma ince akwai bayanai da masu adawa da kai cewa ba mamaki kai dan birni ne, mutanen birni ne kawai suke iya hulɗa da kai.
Allah sauke. Ai ni a gona babu birni, babu ƙauye, domin da wahala, da fatara, da talauci, da akubar wahalar zamantakewa ba su da idanu. Ko kai Balarabe ne, ko Bahulata ne, ko Bahaushe, ko Gizim, ko Bakarkare, ba ruwansu haila da wani bangare ka fito, ko wani sashe. Sannan ba ruwansu da kuma kai wani addini kake. Duk waɗannan al'amura fannin mutane ne suke kirkiro su bisa cutarwa, ba bisa gaskiya bil haƙi da gaskiya ba. Idan ka lura duk yanzu yanayin da muke cikin nan, dukkanmu nan gaba ɗaya asalinmu ai ƙauyen ne. Ba wani zancen wani hujja da zai kawo ka wani birni da wani ƙauye. A tsaya a yi siyasa ta gaskiya, a tsaya a yi siyasa ta matsalolin da suka damu mutane, ba magana wani ƙauye ko birni ba. Ai inda aka tsaya aka yi aiki da gaske, nan ne za ka ga cewa ya zama birni. To mu mai da ko ina zama birni, dukkanmu ƴan ƙauye ne.
Amma Muhammadu Nuha, me za ka faɗa wa ɗan ƙauye ya gane cewa ka san matsalarsa, ba kamar yadda misali za a ce muna hira Abuja nan mu mutanen birni ba ne?
To ai ni zamantakewa na kusan rabin rayuwata da mutanen ƙauye nake yi, tunda a Gombe nake, a Gombe nake zanne, a karkarar Gombe nake mu'amala ta da jama'a, kuma nan ne ma aka fi sani na. Ba inda ban shiga ba arewaci maso gabar ɗinnan, ba ƙauyen din, in kana kirga gari daga kwanar mai saje iyakanmu da Adamawa zuwa gadar Galda, iyakacinmu da Yobe, zan kirga maka gari dubu waɗanda ma ina da mutanen da nake mu'amala da su. To kuma sai ka ce min yaya, daga Wuro Dole ka tafi Jaur Garba shine iyakacinmu ta gabar da yamma tsakaninmu da Bauchi da Borno, zan kirga maka gari dubu, dukkansu kuma mutane ne da muke mu'amala da su. To kuma sai me? Ai ba inda ban sani ba, kuma ba inda ba su sani ba. Ina fata mu dai tafiya ta gaskiya ba ta yaudara ba.
Shawari a nan, me zai hana duk mai rajista ya fito ya zabi wanda yake so? Mu ga ranar rinjaye da kuma rashin rinjaye. A nasa tabarun jigon APC da garewa maso yamma mafi yawan kuri'a Faruk Adamu Aliyu ya ce a bar mutane su nuna gamsuwa ko akasin haka, da karawa da cewa APC ba za ta samu yawan kuri'o irin na baya ba, amma za ta kai labari
cewa mun ƴan Najeriya don Allah don Annabi su fito su zaɓi duk wanda suke so. Idan wannan tafiyar da muke ƴan Najeriya ba su amince ba, suna da damar su canja mu. Ai magana ake ta ƙasa, shi yasa ake demokradiyya. a sabunta to yadda mutane to an zo yanzu Allah ya kama shekara ta kamo muna fata jama'a za su yadda da abin da muke amma kamar yadda fara idan jama'a suke cewa yadda ake tafi a kasar nan ba shine daidai ba sun baro ka sai su yi kansu zabi
babu wata tilastawa ko kuma takeice EPC ba tana cewa lalle ilalla sai ta dawo mulkin nan baki nan
bar ma in fada maka ai in ka kula shugaban kasa da ai yana cewa APC sack ko kuma yace sack to yanzu an lura cewa tsakani da Allah ba wanda yace din mutumin da yake jami'ar APC mutumin kirki ne ko din mutumin da yake jami'ar PDP mutumin banza ne a'a dukkan mu 'yan Najeriya ne akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar PDP akwai mutanen kirki masu kamala a jami'ar APC saboda haka duk 'yan Najeriya shugaban kasa ya faɗa don Allah jama'a su fito su zabi wanda suke so kaga bai ce a zabi jami'ar APC kawai ba a'a wanda jama'a suke so suka dace a zabe su saboda haka idan APC ta tsaye da mutumin da bai dace ba jama'a su yi kansu hukunci wannan shi ce magana ta gaskiya demokradiyya kenan da adalci
Harun Adamu Aliyu muna ganin ka TV a wajen taruka kana zaune kusa da shugaban Muhammadu Buhari kana dariya amma ko wanda ya ce min kai an ya faru din nan ba yaƙi yake ba dariyan nan bata kai zuciyarka ba fa
to ai ban san me yake nufi ba kuma da duk wanda ya sani ba na yin abin da ban yadda da shi ba na yadda da Muhammadu Buhari na yadda da gwamnatinsa kamar irin mutane da suke cewa ya har yanzu ba wanda mukami na farko a matsayina na musulmi na yi tawakkali na yadda cewa daga ran da aka haifi mutum zuwa ran da zai koma akwai abin da Allah ya hukunta zai na daike na biyu kuma ba ai duk wannan abin da muke bayana idan kan kaina bane sai muna da kasar ma tukunna kafin a samu maganar matsayi saboda haka ina tabbatarwa da mutane cewa ni da Buhari mu ta karaba
mu koma bangaren rayuwar jama'a kan zaben 2019 kuma mu fara daga dan takarar majalisar wakilai daga Neja Sa'idu Musa Abdullahi
mun san abubuwan da su suka yi lokacin da aka ba su dama mun san kuma abin da baba Buhari yayi tunda ya samu mulkin kasar nan akwai abubuwa da dama ko tsare-tsaren yanda ake kashe kudi ba ya canza da yanda aka saba da kaman ta wannan wani mai gida na yake nuna min wani gida cewa an sa gidan a kasuwa ya kai wurin shekara biyu har yanzu nan ba mu samu mai saya ba in can baya ne dan gwamnati zai fito ya saya amma yau fa ba wanda ya sayi wasa da kudin jama'a canji ba a samun shi da gaggawa
kana so kace nasara ce a fidda gida za a sayar a kasa saya wannan yana nuna arziki ne ko yana nuna talauci
a to wanda ya fitar da gidan ta yaya aka yi ya samu gidan ainin tambayan da ya kamata mu yi masa kenan yau irin rayuwar da suka saba da shi da ne bai yiwu ba yau abin da yasa suke fito da irin kadarori da suke so su sayar kenan
yau amma talakawa nawa ne yanzu suke da gidaje
gwamnatin jinan Buhari akwai abin da suke cewa family housing fund tsari ne da zai ba da talaka dama ya samu gidan kansa mutane su yi hakuri in gwamnatin mu ta APC ta kara shekara hudu insha Allah za su yabe mu abin da muke so su yi hakuri a jure wannan dan wahalan da ake yi da ikon Allah nan gaba kowa zai zo yaba ma gwamnatin namu na APC
na'am demokradiyya gwamnatin jama'a in fa an bawa jama'ar dama kenan anan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah a madadin wakilin mu na Bauchi Yakubu Abdulwahab Muhammad da mai hada mana sauti Julie Gresham Nasira da Maili Kaya da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
ranar 19 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da ministan dinki duniya ta ware a matsayin ranar samar da tsabtaccen mai kewaye ko kuma ba haya dukkanin fadin duniya baki daya a kasari dai aka yi tilawan irin matsalolin da ake fuskanta na karancin ba haya ne tsakanin al'umma a duk fadin duniya baki daya da kuma neman mafita a sanarwar da majalisar dinki duniya ta fitar na wannan shekarar na nuni da cewa yanzu hakan ana da mutane a fadin duniya biliyan 4.2 da ba su da tsabtaccen mai kewaye kuma akwai mutum miliyan 892 da ke ba haya a filin Allah ta'ala wa baya-bayan amma sai da wasu rahotanni su dinga ambato shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na nuni da cewa Najeriya ita ce na biyu da jama'an take yin ba haya a filin Allah ta'ala yayin da kasar India ta kasance na farko cikin shekaru 15 da suka gabata ko a cikin kananan hukumomi 774 da ake da su a tarayyar Najeriya kananan hukumomi uku ne kawai aka ci suka iya cimma irin wannan shiri na samar da ingantacciyar makewayi wanda suka da karamar hukumar Ubaliku da Yankuru da ke jihar Cross Rivers da kuma karamar hukumar da sa jihar Bauchi. Wannan matsala da yana rashin samar da makewayi ko kuma tsattacen ba haya ga al'umma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara haifar da barkewancin cututtuka a tarayyar Najeriya. Ga misali, hukumar tallafa a 'yan gudun hijira da ake kira Norwegian Refugee Council sun fitar da wata sanarwa 'yan kwanakin nan inda suka yi nuni da cewa akwai mutanen da suka kamu da cutar kwalara da aka yi kiyasin cewa adadinsu ya haura 10,000, kuma cutar yana yaduwa ne a sansanonin 'yan gudun hijira wanda a kasari ba su da tsaftacciyar muhalli, musamman ma a jihohin Borno da Yobe da Adamawa inda aka samu barkewar cutar kwalaran. Ta ce in ba a yi wani abu cikin gaggawa ba, za a iya samun barkewar cutar a shekarar 2019 bai zuwa, kamar yadda ake fuskanta a yankin tafkin Chadi kowace shekara, wanda aka yi kiyasin cewa akwai mutum miliyan 1,800 da ke samun mafaka a wannan yankin sakamakon wannan tashin hankulan. Sanarwar ta ce kimanin kusan mutane 10,000 ne suka kamu da cutar amai da gudawan, kuma akwai rahotanni da ke nuni da cewa mutum 175 dukkaninsu sun mutu da kuma suka fito daga jihohin Adamawa da Borno da Yobin a wannan shekarar 2018 din, wannan da ya ce gidaddiga mafi yawa da aka taba samu a duniya na nasarar rayuka sakamakon barkewar wannan cuta na amai da gudawa. Alhaji Sani Zoro da shi ne shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na Majalisar Wakilan Najeriya, wanda 'yan kwanakin nan da ya zarci wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno, inda ma nuna rashin gamsuwarsa kan yadda muhallin 'yan gudun hijira yake.
Kyautatawa ita ce abin da ake yi, ba wai tare duke abin da ake yi ba, wannan tunan an riga an ban. Amma a cikin wannan rangadi da muke, mun ga akwai gibi kwarai da gaske tsakanin bukatun mutane 'yan gudun hijira, akwai gibi da abin da gwamnati suke bayarwa. Alal misali, kaga duk inda 'yan gudun hijiran nan suke, zaka ga mutane a cikin yayi a tsangaya irin wanda aka saba almajirai 'yan kiskaji suna shiga duk waɗannan guraren. Da duk inda suke babu guraren ba haya, ma daji ake shiga, mata da maza da yara da kowa, kuma yau waɗansu shekaru 7-8 a cikin su a irin wannan.
Kowa watan jiya ma dai sai da hukumar samar da muhalli na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNDP ta keɓe euro miliyan 7 ga matasa 600 za su dinga aikin tsince shara a garin Maiduguri da kewaye ta wajen tsaftace muhallin su su da kansu. Mr. Kurt Connolly dai shine wakili a Majalisar Dinkin Duniya. Yace masa hankali ne wajen tsaftace muhalli da kuma samar da ayyuka ga matasa musamman ma 'yan gudun hijira da marasa ƙarfi a garuruwan Maiduguri da Biu da Bama. Yace muna son mu yi haka ne wajen tattara shara don a sarrafa su ta wasu hanyoyin da kuma zai amfani al'umma. Iliya Hambali Habibullah dai shine shugaban matasan nan na sa kai da ke aikin sa kai wajen tsaftace muhalli a unguwanni, wanda kuma ya kasance wadda za su gudanar da wannan aiki.
To ko ba komai dai, ko ban mai amfani da wannan sharan mun juya ta zama wani abu ba, abinda za su bamu na allowance ko kuma karshen wata su bamu wani abun Allah ra, tunda mu da mu ba masu zaman banza bane, mun san yadda zamu juya taro ta zama kobo. Insha Allah muna sa ran ta wannan zamu amfana da wannan abun mu gudanar da harkokin mu na ci gaba.
Alhaji Nasiru Ali Suruni dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da aka bi sani da suna Bosefa.
To wannan muhimmancin ta da take tattare a cikin wannan program din, wato za a rage wa mutane wahalwali wanda ba su da sana'a yi, za su samu alheri a ciki, kuma albashin su kuma kusan daidai da wanda ya karatu ne za su samu. To bayan wannan kuma ma duk mahallin da muke da su a cikin garin mahalle din za su zama cewa tana cikin tsafta, za a kauda irin kananan cututtuka na sauro da su menene. A banda wannan, governor his excellency governor Kashi Shettima akwai motocin da ya sa kwamfuta guda 15 wanda za a sa su kowane angwanni, za a dinga doka cikin amfani da shi a kare din kwai. Akwai wanda za mu sarrafa shi ledodi wanda za a yi bokati da wadan abin dokan shara, abubuwa da yawa da yawa wanda a cikin jujin akwai ta. Cycling plan duk abin da muka roka nan zamu yi, akwai wanda zamu yi anan, akwai wanda zamu aje roma chairer din da za zuwa sa cikin Borno.
Wannan shiri ne na tarayyar Turai zai kwashe tsawon shekaru 3 ne a garin Maiduguri, wanda ga bisani ake shirin fara dashi zuwa wasu kananan hukumomin da zuma samar da ayyuka ga matasa da kuma rage yaduwar cututtuka da ke haifar da asarar rayuka bila adadin, kamar yadda ita ma hukumar lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira da WHO ta yi wani yunkuri na samar da maganin rigakafin zazzabi da zai kare kananan yara da kamuwa daga irin wannan cuta da yanzu hakan ake fama da shi a wannan yanki.
Sade.
Kun ba wani wanda zai ba ku alama.
A wanda
Kuna na fati ajiya gana. Mun je mun yi musu distribution din mu na magani. To ranan first starting muna ba su fari da yellow su sha a gaban mu a take. Da saura biyu da ya rage za mu yi wa mamar bayani kamar lokacin da muka ba su daidan lokacin. Za mu ce da washegari ta ba su yellow daidan lokacin. Jibin sa ma ta ba su daidan lokacin. Sannan sai mu ba kuma shi maganin kala biyu muke da shi. Yaro idan bai da lafiya ba ma ba yaro mara lafiya. To akwai yaro in ya kai wata uku zuwa wata 11 muna da shi. Yaro mai shekara wata 12 zuwa wata 55 shi ma muna da shi, amma yaro in bai kai wata uku ba ma ba shi.
Malam wakil Aisha Tamidi yana ɗaya daga cikin iyayen yara dake anguwar Hausari Zango.
Gaskiya wannan sai dai mu yi godiya dan wannan abu ne na ci gaba da taimakawa kananan yara, don su yara din su ne manyan gobe. Kuma wannan ayyuka da ake yi gaskiya matuka mun ji daɗin shi.
Akwai matsalar malaria da ake samu mai zafin gaskiya ƴan kwanakin nan, wanda kusan amma wasu ma suna kiran shi kwana bakwai. Kuma kun samu irin waɗannan matsaloli a wannan anguwa?
Gaskiya mun samu sosai, don ni kai na ban dade da fita daga wannan malaria na 7 days da ake faɗa ba. Abun yana damun su, suna ta fama a asibitoci da dama. Kuma zuwan wannan magunguna da ake yi na rigakafi din ya sa kuma muna ganin improvement sosai yanzu.
Kai ne ba single zai likita ce a hukumar samar da lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya.
What causes malaria is a parasite called Falciparum plasmodium. It's transmitted by mosquito.
Tace abin da ke haifar da wannan zazzabi wata kwayar cuta ne wanda kuma sauro ke yada shi. Yana kuma doka ne a jinin wanda ke da kwayar wannan cuta a lokacin da ya je neman abinci, sannan kuma ya zuba mutum kwayar cutan. Saboda haka wannan kwayar cuta na plasmodium da sauro su ne suke haddasa cutar malaria.
Now how can it be prevented? Like I said earlier, we need to keep our environment clean. For instance, we have pure water bags being thrown all over. It collects water and it forms a breeding ground for mosquito. Empty tires need to be disposed properly because water collected anywhere that stagnant water is, it forms a breeding ground for mosquito. So if we
tace idan muna so mu kare kanmu da kamuwa da wannan cuta, dole ne mu tsaftace muhallin mu, mu dinga kauda ledojin fiya wata, wanda idan an yasar za ga akwai ruwa a ciki, wanda kuma hakan zai baiwa sauro damar haihuwa a ciki. Kamar ma tayoyin da ba amfani da su, dole ne a kauda su. Duk inda da yake tara ruwa na iya baiwa sauron daman wajen kara hayayyafa a ciki. Sannan kuma waɗanda suke da gidan sauro ya kamata su dinga kwanciya a cikin gidan sauron su, ko da suna cikin gidajen su ne. Wannan matsalar zazzabi mai zafin gaske dai yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Malam Hassan Salisu dai yana ɗaya daga cikin wanda ya rasa ɗansa na shekaru 7 da haihuwa sakamakon wannan zazzabi cikin yino guda.
Bai da wannan kam abun da yazo ya same mu babu yanda za mu. Abu ne da muke jin shi tun a nesa ya zo muna har gida. Kwana ɗaya ne kawai yaro mun yi ma waya da shi tunda ya kai shekara 7 kawai, bayan ɗan awanni kaɗan sai aka ce mun ai ga yaro ya suma. Ashe ma ita umma yafiyarsa ma bata sani ba, ashe ba suma bane lokacin ma rai ya riga ya fita. Kuma gaba ɗaya abin da ya same shi kwana ɗaya kawai zazzabin ya same shi.
Rashin samun ingantaccen muhalli ko makewayi ko kuma tsabtacaccen ruwan sha na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa irin waɗannan matsaloli, da har yakan yi sanadiyar haddasa mace-mace a tsakanin al'umma, wanda hakan ke nuna irin buƙatar da ake da shi tsabtacaccen muhalli tsakanin magidanta da ma samar da ingantaccen makewayi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin tuma amin ya Allah. Amin, amin tuma amin ya Allah.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya.
restez branchés sous le